daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abu ne mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Bio Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 16 ga watan October shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 6 gogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato biyan nasaf kenan gogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
To adadin waɗanda suka mutu a wani mummunan harin bom da aka kai a Mogadishu babban birnin kasar Somalia ya kai 270. Za a gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Liberia a tsakanin George Weah da mataimakin shugaban kasa na yanzu. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Rick Tillerson jiya Lahadi ya amsa cewa Iran na kiyaye abin da ya kira fannin aiki na yarjejeniyar kasa da kasa kan dakile shirinta na nukiliya.
To har ila yau a shirin namu za ku ji cewa wata sabuwar kungiyar ƴan kasuwa hada da wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka sun jaddada muhimmancin samar da fasfo na bai daya a nahiyar Afirka.
Yanzu naje da ni da wani wanda yake da fasfo din America za a kyale shi ya shiga irin kasashen su South Africa da United da sauransu, wanda yake ni dan Najeriya dan Afirka ba za a kyale ni a shiga ba.
A wani lamari da ake ganin alamu ne na samun zaman lafiya a arewa maso gabashin Najeriya, hukumar zabe ta INEC ta fara aikin sabunta katunan masu zabe a wasu sassan yankin.
Mun rajista kamar mutane 107,000 haka, wato shine 107,000 muka yi rasarin a duk lokacin da mun inda ba daya.
Muna dauke da sauran rahotannin, muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Adadin waɗanda suka mutu a wani mummunan harin bom da aka kai da motar daukar kaya ranar Asabar a Mogadishu babban birnin kasar Somalia, wanda shine harin ta'addanci mafi muni a tarihin kasar, ya kai 270. Ministan yaɗa labaran Somalia Abdulrahman Usman ya rubuta ta kafar Twitter cewa yanzu adadin waɗanda suka mutu ya kai 276, waɗanda suka ji raunuka kuma wajen 300. A wasu sakonnin da ya tura ta kafar Twitter, Usman ya gode ma kasashen Kenya da Habasha da Turkiya saboda agajin magunguna da suka tura ma Somaliyar. Masu zanga-zanga da suka fusata sun game tituna suna ta yin tur da kungiyar Al-Shabab, kungiyar mayakan wadda ta kai ta cika ikirarin kai irin waɗannan har-haren a Mogadishu ta yi gum ya zuwa yanzu. To amma gwamnatin Somalia da ƙwararru kan abin da ya shafi ta'addanci sun yi imanin cewa kungiyar ta Al-Shabab ce ta aikata.
Za a gudanar da zagaye na biyu a zaben shugaban kasar Liberia a tsakanin shahararren tsohon dan wasan kwallon kafa na wato George Weah da kuma mataimakin shugaban kasa na yanzu Joseph Boakai, a cewar hukumar zaben kasar a jiya Lahadi. Bayan kidayan wajen kashi 95 na ƙuri'un da aka kada a wannan kasa ta yammacin Afirka, Weah ya sami kashi 39 a yayin da shi kuma Boakai ya samu kashi 29.1. Wannan nuna cewa kenan babu ɗaya daga cikin su da ya samu adadin da ake bukata na kashi 50 kafin a zama shugaban kasa a zagaye na farko na zaben na makon jiya. Masu zabe miliyan 2.1 da suka yi rajista a kasan ne suka kada ƙuri'a zaben, wanda zai gaji Ellen Johnson Sirleaf, mace ta farko da ta zama shugaban kasa a Afirka, wacce za ta sauka bayan ta cika wa'adi biyu masu tsawon shekaru 6-6 kamar yadda kundin tsarin mulkin Liberia ya tanada.
A ƙarshen ta dai, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson jiya Lahadi ya amsa cewa a aikace Iran na aiki da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan dakile shirinta na nukiliya. To amma ya ce shugaba Donald Trump na son majalisar dokokin Amurka ta bullo da abin da ya kira gamsasshiyar dabara ta gyara abin da shugaba Trump ke ganin wasu kurakurai ne da ke tattare da yarjejeniyar. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka din ya gaya ma tashar talabijin ta CNN cewa Iran a tabakinsa ta yi kaurin suna wajen yawan nuna alamar za ta karya sharuɗin wato na yarjejeniyar ta shekara ta 2015, wanda hakan ke ankarar da Trump, wanda ranar jama'a ya janye bayar da tabbaci kan irin salon da Iran ke aiki da shi wajen kiyaye yarjejeniyar. Da haka ya rage ga majalisar dokokin Amurka ta bullo da takunkumi ko kuma yido da takunkumin da aka kakaba ma Iran kafin a dage mata su bayan kullar yarjejeniyar tsakanin Amurka da tarayyar Turai da Faransa da Burtaniya da Jamus da Rasha da kuma China. To amma ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif wanda shine ya wakilci Iran wurin tattaunawa kan yarjejeniyar ya faɗa a shirin talabijin na CBS Fez Nation cewa watsi da yarjejeniyar da Trump yayi zai sa babu wanda zai saki yarda da kullu wata yarjejeniya mai tsawon wa'adi da duk gwamnatin Amurka saboda tsawon duk wani alkawari a nan gaba gurgurdan tsawonsa gurgurdan tsawon gwamnatin da za ta kasance ne.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sojan Masar sun bata wani yunkuri da wasu ɗan bindiga suka yi na kai hari kan wasu na'urorin soja a yankin Sinai kwana guda bayan da 'yan tawaye suka kashe wasu 'yan sanda a yankin a cewar wata sanarwa. Sanarwar surundunar sojin Masar ta sanar a Sabar ta ce wasu gungun 'yan tawaye sun kutsa cikin wani barikin soji mai matukar matakan tsaro a birnin Al-Arish da ke arewacin Sinai don kai wani harin ta'addanci. Mayakan waɗanda suka yi shigar burtu da kayan sarki irin na sojin Masar na dauke da gurneti-gurneti da bindigogi da kuma gurayen bama-bamai da akan yi amfani da su wajen kai harin kuna bakin wake a cewar mai magana da yawun sojin Masar Tamar Al-Rafai a cewar sanarwar. Rafai bai faɗi adadin 'yan bindigan da aka kashe ba, to amma akalla wani ɗan bindiga ya mutu bayan da bam ɗin da ya yi damara da shi ya tashi.
Har yanzu rigima na nan tafi ga shahararren mai sarrafa fina-finan nan na Amurka mai suna Harvey Weinstein wanda asalinsa ya tonu kwanan nan. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗi jiya Lahadi cewa ya fara ɗaukar matakin janye lambar girma ta Faransa mai suna Legion of Honor da aka taɓa baiwa Weinstein, wadda ita ce karramawa mafi daraja a ƙasar Faransa kuma ɗaya daga cikin lambobin yabo mafiya daraja a duniya. A shekarar 2012 ce ƙasar Faransa ta baiwa Weinstein wannan lambar yabon saboda rawar da ya taka wajen yada silima ɗin Faransa da sauran ƙasashen Turai a duniya. Wasu 'yan wasan kwaikwayon Faransa hudu na daga cikin mata 13 da ke zargin Weinstein da aikata batsa da kuma kokarin yin lalata da su cikin tsawon shekaru gwammai da suka gabata. Wannan babbar cikas da Weinstein ya samu ya zo ne kwana guda bayan da cibiyar fasaha da kimiyyar hotunan majigi ta Amurka ta kaɗa ƙuri'ar gaggauta cire Weinstein. A makon jiya ita ma cibiyar silma ɗin Burtaniya ta dakatar da Weinstein.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To wata sabuwar kungiyar 'yan kasuwa haɗe da wasu tsoffin shugabannin wasu ƙasashen Afirka da ke samun jagorancin hamshaƙin mai kuɗin nan na Afirka wato Alhaji Aliko Dangote ta gudanar da wani taro a birnin Lagos wanda ya tattaro kan wasu manyan kamfanonin nahiyar tare da zayyana muhimmancin samar da fasfo na bai ɗaya wanda za a ringa amfani da shi a nahiyar. Wakilinmu Babangida Jibril ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko mana.
A wani taro da suka gudanar na kafa wata kungiya mai suna The Afro Champions Club a birnin Lagos, jagoran kungiyar kuma attajirin Afirka da ya fi kowa arziki Aliko Dangote ya bayyana dalilin su na kafa wannan kungiya.
Magasirin wannan babban taro shine muna so ne mu jawo manya-manyan kamfanuka na Afirka ba wanda kawai suke yin kasuwanci ko yin kayan masarufi na ƙasarsu ba, wanda yake suna yi a ƙasashe da dama a Afirka, wanda yake kuma suna da ana ganin kyakkyawan cewa za su je ƙasashen waje ba Afirka ba kawai. To irin wannan mudin muka gayyato, mun gayyato su domin mu zauna da mu da su da gwamnati mu haɗa gwiwa mu ga cewa ya zace ya zama cewa a taimaka musu domin mu ƙara girmama ƙarfin waɗannan kamfanuka domin su ba mutane aiki kuma mu riƙa yin kasuwanci tsakaninmu maimakon kaja na ta zancen ba ma yin kasuwanci. kasuwanci da muke tsakanin mu kamar kashi 18 ne da kashi 100 kashi 82 muna yi ne da kasashen waje so kamar ba mu riga mun amince da juna ba da dai kenan na biyu kuma mun yi zance batun shiga kasashe yanzu na je da ni da wani wanda yake da passport din America za a kyale shi ya shiga irin kasashen su South Africa da ina ne da sauransu wanda yake ni dan Najeriya dan Africa ba za a kyale ni a shiga ba to shi yasa muke so mu matsa musu domin su yi wannan passport din da ake tazance wanda yake shine passport din Africa in aka yi maka wannan zaka iya zuwa duk wannan kasashen kamar da kaji nayi bayani a kasashen da yake ni nake zuwa wanda yake sai nayi visa daga cikin 54 kasashe wajen guda 36
a bangaren sa tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo cewa yayi
the private sector and the public sector
yace bukatar kafa wannan kungiya abin yabawa ne matuka sai dai akwai bukatar jawo shugabannin hada-hadar kuɗi na nahiyar domin hada kai da ɗan kasuwa da na gwamnati don samun nasarar wannan kungiya wanda za ta taimaka wajen ciyar da nahiyar gaba a nashi jawabi tsohon shugaban Afirka ta Kudu Thabo Mbeki cewa yayi yace matsalar Afirka na tattare da rashin samun izinin zirga-zirga a tsakanin ɗan nahiyar baki ɗaya yadda wasu daga Turai ko Amurka ke samun ɗaukaka fiye da masu fasfo ɗin Afirka ta Kudu ko masu ɗauke fasfo ɗin Najeriya wannan abin dubawa ne kin hanzari wakilin kungiyar hada kan nahiyar Afirka AU a wajen wannan taro kuma kwamishinan kasuwanci da cinikayya ambassador Albert Muchanga yace nan da watan Janairu shekara mai zuwa ne fasfon kungiyar AU zai fara aiki domin sauƙaƙa zirga-zirga da kuma kawar da duk wani shinge a tsakanin ƴan Afirka babin yajin murya Amurka daga Lagos
Allah 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 ada kammu a tsirar kammu sojuna manufarmu anan da mutanga
to a gaida baban girjifil a arewa maso gabashin Najeriya wani lamari da ake dangantawa da alamun samun zaman lafiya ya sa hukumar zabe ta INEC ta fara gudanar da aikin sabunta katunan zabe a wasu sassan yankin daga Yola ga rahoton Ibrahim Abdulaziz
alal misali a jihar Adamawa daya daga cikin jihohin da balahirar Boko Haram din ta fi shafa yanzu aka fa aikin sabunta katunan zabe ya soma samun nasara barista Kasim Ganagaidan dake ma zama kwamishinan zabe a jihar yace biyo bayan taron masu ruwa da tsakiya waɗannan yankuna na kanan hukumomin bakon da aba suka fada hannun mayakan Boko Haram yanzu haka aikin sabunta rajistar zabe yana fa gudana inda kuma ya bada misali da aikin a karamar hukumar Madagali da har yanzu ma ke fama da burbudin ƴan Boko Haram
mun rajista kamar mutane 107,000 haka wato shine 107,000 muka yi rasarin a duk lokacin da mun gaba daya nan sai dai matsalan idan aka je yin rajista din da Allah a tabbatar a sa hankali a tabbatar cewa ya tsotsin ya zauna sosai saboda computer yana rejecting
wai to kaman wadannan karanan hukumomi da Boko Haram ya fi shafa
Allah din sunan maka cewa dai zuwan nan har na gama tawarin local government
27
duk na zagaya ba inda mun je har ma daga har gulan din naji
kamar yadda bincike ke nunawa shi dai wannan aiki na sabunta katin zabe ba zai ko samu nasara ba muddin jama'a ba su koma yankunan su ba wanda don haka ne ma yasa yanzu hukumar ba da agajin gawa a Najeriya wato nema ta dukufa wajen samar da cimaka yankunan da aka koma domin kara musu kaimi Bashir Garga dake zama jami'in hukumar ta nema mai kula da jin adama da Taraba ya ko bayin inda kwana game da wannan yunkuri
eh mun yi kididdiga da farko kaman kananan hukumomin mu bi ta arewa mu bi ta kudu a Hong Gombe Maiha sai kuma Michigan da Madagali
kamar wadannan kayayyaki kuke ba su ne
kayayyakin da muke bayarwa sun hada da masa vita masa flour da masara da dawa da kuma waken soya don mu kam a matsayin mu na hukuma da kuma gwamnatin jihar Adamawa muna iya bakin kokarin mu tabbatar waɗannan mutane suna zaune lami lafiya ana ba su abinci yadda ya kamata kuma ana tsare musu mutuncin su
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
ribar rayuwar zaman duniya zamana
fage da Ibrahim yayin da aka kammala bukukuwan ranar tunawa da muhimmancin wanke hannu ga bil'adama duk fadin duniya hukumomi a jihar Bauchi sun ce sun yi nasarar daƙile barkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara a jihar ƴan shekarun bayan nan sanadiyar himmatuwa da suka yi wajen jaddada muhimmancin wanke hannu musamman ma a yankunan karkara ga Abdulhad Muhammad da ƙarin bayani
makasudin taron manema labaran inji cewar babban sakatare na ma'aikatar samar da ruwa da kula da tsaftar jama'a Alhaji Garba Magaji shine gaya wa duniya irin hobbasar da Jihar Bauchi ta yi dangane da tsafta da kuma samar da makiyoyi a yankunan karkara da kananan hukumomi guda 8 don inganta ayyukan kula da lafiya da taimaka ga nasarar raguwar bullar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara a Jihar Bauchi.
Yanzu ka tura kamar shekarun baya kafin mu fara wannan abin nan. Saka da ko kafin kowace damina za ga ana fama da kwalara musamman yankunan mu na karkara. Amma yanzu shekara kusan 3 ko 4 da suka gabata gaskiya abin ya ragu sosai sosai musamman yankunan karkara nan. Ai mun kwana biyu ba mu ji rufin da kwalara ko abin nan da yankunan karkara ba. Saboda kuma irin wannan shiri ne da gaskiya. Bincike ya nuna cewa samar da ruwa mai yawa ko inganta ruwan tsaftar ruwan shi kansa tasirinsa bai kai ka hada shi da tsaftar muhalli da kuma tsaftar jiki shi ne ake kira hygiene kenan. Yawa in ka hada waɗannan abu uku a tare lokaci waje daya shi yasa ma yanzu kake da muke aiwatar da ayyuka da ya shafi samar da ruwa da kuma tsaftar muhalli da kuma kiwon lafiya.
Daga bisani na zagaya cikin garin Bauchi domin sanin muhimmancin wanke hannaye da ma ko sau nawa suke wanke hannayensu.
Muhimmancin wanke hannu a gare ni shine yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a riƙa yi. Wato tsaftace hannaye saboda kar mu riƙa cin abinci da datti ko kuma da ƙwayoyin cuta.
So nawa a rana kike wanke hannayenki?
To nakan wanke hannuna kamar a normal ma sau 5 na sallah kenan. Sannan kafin nan gaji sallah zai kai dai sau 10 a rana.
Me zaki ce akan muhimmancin wanke hannu?
Yana da kyau, yana kare mu daga cututtuka.
Kamar sau nawa kike wanke hannu a rana?
Din ne na shiga bahaya. Kuma an zace abinci.
Ke fama da
gaskiya wanke yana da muhimmanci sosai don masu kula da lafiya da dukkan suna gaya mana cewa cututtuka da dama sukan samu damar shigan jikin mutum idan ba ka wanke.
Taken ranar wanke hannaye na wannan shekara shine hannayenmu su ne rayuwarmu. Abdulwahab Muhammad Bura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Tage da Abdulwahab Muhammad ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu agogona cewa karfe 1 na dare ne da minti 1 lokacin da kuma da zamu kawo muku shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Daya daga cikin abubuwan da jami'an tsaro a Najeriya suka saba yi idan suna neman kwace wani abu ta haramtacciyar hanya daga hannun jama'a, kamar yadda jama'ar da kuma ƙungiyoyi suke zargi, shine sukan tara Fulani makiyaya su tafi da su, su kulle, su nemi da sai ƴan uwansu sun biya kuɗin beli tukunna kafin a sako su. A wani lokaci har zuwa ruga suke bin su, su kamo su, su kulla musu wani laifin kowane iri ne, duk don dai su samu su kunin tafiya da su a zo a biya wannan kuɗi na beli, kuɗi mai tsoka. Har ma wani suna ƴan sanda suka sanya ma irin wannan kamu da tsarewa na Fulani makiyaya, wato arrest for bail a turanci, wato a Hausance kuma kamu don kuɗin beli. A wani lokaci kuɗin da ake karɓa daga hannunsu ba ɗan ƙaramin kuɗi ba ne, kamar wasu Fulani makiyaya da za mu faro labarinsu a yau, waɗanda zuwa yanzu an karɓe musu kuɗi fiye da miliyan 20 a cewar ɗayansu. Wani babbansu ya ce zuwa yanzu sun sayar da garken shanu har 7 domin kawai su kwato ‘yan uwansu. A wasu lokutan ba jami’an tsaro kaɗai ba, har ma da lauyoyin da suke ɗauka ake haɗa baki a cuce su. Wannan lamari da zamu yi magana a kai a yau ya fara da kama wasu Fulani ne a garin Akwanya da ke jihar Kogi. Wai an same su da adda, aka nemi kuɗin beli 200,000 da suka bayar, aka ce su sake kawo wani kuɗin 800,000, ya zamo miliyan 1 kenan. Daga nan abin ya ci gaba. To a lokacin da suka fara yin tawaye, sai aka ce ana tuhumar ‘yan uwan nasu da laifin hannu a kai wani harin da aka yi a can jihar Enugu, aka yi gaba da su har zuwa yau. Bari na kyale ɗaya daga cikin ‘yan uwan waɗannan Fulanin ya fara mana bayanin yadda lamarin nan ya faru.
Assalamu alaikum. Na farko sunana Yusuf Bature, ni ne kanin wanda aka kama Alhaji Sule da Haruna.
To ku zaki mana bayani yaya aka kama waɗannan ‘yan uwan naka?
To mu dai abinda muka sani an zo an kama su a masallaci, an ce an kama su da adda da wuƙa.
Farko dai tukuna kafin mu yi nisa ma, ina ne wani masallaci ne a wani gari ne aka
masallaci a Kwanya a Kogi State Odun local government. So da aka kama su kuma aka kawo su idda sai aka ce mana ai an kama su da wuka da adda amma an nemi mu kawo 200 mu yi belin su
dukan ku dai ko Fulani ne aka kama masu kiwon shanu ko
eh to shikenan sai muka dauki kudi muka ba wani aka da ya kawo mu wani Allah kira shi Barista Ali sai muka shigo yaje ya same su ya kokari ya karba mutanen nan to daga bayan sai aka ce mu ai sai fa mu kawo 800 sai muka shi ah to 800 nan na menene wani laifi suka yi
wato su waɗanda suka kama su ne suke neman waɗannan kuɗin ko ku ne kuke magana da wasu mutane
su wanda suka kama su din su suke neman mu ba su 800 su sake mana dan uwa har muka ce to lalle mu ba za mu iya mu ba da 800 akan ne to sai suka dawo kuma aka zo aka tafi da su Abuja babu abin da muke jiwa suke cewa akwai wuti fada wanda aka yi a Nimbo an kama wani yaro yayin satin saniya kuma aka ce ai shi yaro ya kira sunan su sai muka ce to tunda su yaro ya kira sunan su me yasa in ana zargin su cewa sun kai hari me yasa ba a gabatar da su gaban kotu an ji an ajiye su a prison har yanzu magana da nake yi maka nan wata 8 ba ai komai ba kuma da taimakon dan sanda muka zo muka yi dinkice gabaki da bamu ga gurin da aka kai su a kotu ba
wato ma'ana shin wasu jami'ai ne na tsaro suka kama su waɗanne irin nau'in jami'ai ne suka tafi da su
su mutanen da suke aiki a officer staff su suka zo suka kama su muka zo muka dauki wani lawyer ana kira shi Sahabi suka zo suka yi suka tunde cima mu kudi muka yi daga baya dai lawyer zo ya boye in muka kira shi baya takawa to shine abu ya ba mu akwai wani dan sanda shi ma haka din dai suka dunga cima mu kudi magana da nake ga maka nan banda kudin da muke dauka muke basu mun kashe sama da miliyan 9
a kai me kuka kashe har waɗannan kudaden
mutanen da muka dauka da dan sandan da suka kama su har su ce gobe mu dawo jibi mu dawo haka din dai suka dunga cima mu kudi
to ai kuma ya nuna ya za ku wato ma'ana kuka mun bada kudin ne da tunanin watakila in kuka bada na goro za a sako ɗan uwan naku
eh to suke ce mu kawo na goro su kuma wanda muka sa a gaban su suke ce mu kawo na goro za su samu wannan haka din dai kawai suka dunga cima na dukiya bamu gane komai ba to ni abun da ina tambaya in dan sanda ya kama mutum ya gama binciken sa to ai ya kamata ya gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifi ma a hukunta su in ba su da laifi a sake su ta ya za a yi dan sanda ya je ya tsare mutum ya kai shi a prison ya ajiye shi ba maganan kotu ba maganan komai kaga wannan ai zalunci ne
ga kunan a Abuja shin kun san a ina ne su ƴan uwan naku suke aje
yanzu maganar nake maka na suna a prison kuje prison
shin tunda aka kama su dan wata 8 din nan kun samu ganin su ko magana da su
eh na je na same su a prison na yi magana da su
ma'ana wani hali suke ciki
to ai mutun da yake a gurin nan in dai ka gan shi kawai bai mutu ba shikenan ka gode ma Allah
ko da yake ina ma tambaya ina so ka gaya mana waɗannan mutayen uwan naku da waye menene sunayen su
babban shine yayana shine Alhaji Sule shi kuma karamin yaron kuma yaron mu ne ana kira shi Haruna
wani abu da masu sauraron wannan shirin za su so su sani waɗannan ƴan uwan naku me dabi'un su tsakani da Allah kai me ka sani game da su
to ni ina tabbatar maka wannan yayana Sule ko zagi mutum ba taba yi ba kuma duk gidan mu ba san wanda ba san halin shi ba duk mutanen da muke zama da su kowa ya san halin shi ba mutum mai neman fitina bane to mutanen nan mu ba mu san komai ba kiwon shanu muke yi kuma ba ruwan mu da wani abun nan an zo an dauke su dai ana yi siyasa da rayuwar su amma
wace shi da zaka bayar cewa ya kuke kuma mika waɗannan kudade zuwa mutanen nan da suke ta karban kudade a wajen ku
ito ka san mu Fulani tunda ba mu yi karanta ba mutum in muka dauki mutum muka sashi a gaba zai ke mamu lalle ku kawo kaza za a je mutane za a fito da su to kai Fulani ba kai makaranta ba in ka samu wanda ya ce maka zai fito da dan uwanka to ai kaga zaka bi sawunci sai muka gane cewa suna yi mana wasa da hankali suna ci mana dukiya da suka gane cewa sun ci mana dukiya da yau an mun kira su auya ba su daga
wato kudin kuke zuwa misali dama kuna da kudi a jini ko sai kun sai da shanu
sai mun sai da shanun mu in ba muka sai da shanu ai ba mu da wani sana'a in ba saniya ba
amma na ga wasu kamar takardun cike kuɗi na banki shin ya nuna akwai cikin kuɗaɗen mako wanda kuka tura ta banki kin
to takardun nan da kake ganin nan duk mutane wanda muka yi muka sa a gaba wanda muka ba su kuɗin nan da suka canye kuɗin sai suka gudu suka bar mu kawai a duhu to da Allah ya taimake mu Allah ya kawo mu ne bayin Allah wanda yake tsoron Allah ya je bincike maganar nan gabaki da maganar nan ba gurin da aka kai su akai su kotu hanki an ji an aje su kawai a prison to abin da nake tambaya wani doka ne ya ba police ya aje mutum har wata 8 bai gurfanar da mutum a gaban shari'a ba
ta wannan kafa me kuke so ku ga su jami'an yan sanda su ne
to mu abin da muke so in dai suna she ai dan uwan mu su yi laifi su gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifin za a gani in kuma ba su da laifi duniya za ta gani
azu na ji kaman kuna tattaunawa cewa kuna tunanin yanzu dai za ku dauki sahihin lawyer ba irin mutane da kuke ta tura waɗancan kuɗaɗen ba
eh haka ne in Allah ya yarda akwai lawyer da muka dauka yanzu muna so ya dauko maganar nan kuma a binkisha maganar nan sosai a gane gaskiya a gurfanar da su a gaban shari'a mutanen nan suna da laifi za a gane in ba su da laifi za a gane kuma kaga ajiyar nan da aka yi wata 8 kaga wannan aikin mutunci ne aka yi musu ba su da laifi an zo an kama su an tsare su ba su yi wani laifi ba su yi komai ba amma kira da nake ina roƙon gwamnati Janar Muhammadu Buhari tunda yake gwamnati na adalci ne ayi bincike tsakani da Allah mu ba mu so zalunci ko dan uwan mu ne yayi laifi to ba wanda yafi doka a Najeriya amma a dauki mutum wanda bai yi laifi ba a je a dunga yi mishi wulakanci a ci mishi dukiya don ana gani mu fulani bamu je makaranta kaga abun bai kamata haka ba
Mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a kasance lafiya.
Subhana Allah gaida Ibrahim Alfa Ahmed yanzu ga labarai a takeice.
To a takeice adadin waɗanda suka mutu a wani mummunan harin bom da aka kai da motar daukar kaya ranar Asabar a Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Wanda shine harin ta'addanci mafi muni a tarihin kasar ya kai 270 za a gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Liberia tsakanin shahararren tsohon dan wasan kwallon kafar nan Jojoye da kuma mataimakin shugaban kasa na yanzu Jesse Boakai a cewar hukumar zaben kasar jiya Lahadi a ƙarshen ta dai sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson jiya Lahadi ya amsa cewa a aikace Iran na aiki da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan dakile shirin ta na nukiliya to amma ya ce shugaba Donald Trump na son majalisar dokokin Amurka ta bullo da abin da ya kira gamsasshiyar dabara ta gyara abin da shugaba Trump ke ganin wasu kurakurai ne dake tattare da yarjejeniyar Sojan Masar sun bata wa wani yunkuri da wasu yan bindiga suka yi na kai hari kan wasu na'urorin soja a yankin Sinai kwana guna bayan da yan tawayen suka kashe wasu yan sanda a yankin a cewar wata sanarwa da aka bayar Har yanzu rigima na nan tafi ga shahararren mai sarrafa fina-finan nan na Amurka mai suna Harvey Weinstein wanda a sirrinsa ya toni kwanan nan shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗi jiya Lahadi cewa ya fara daukar matakin janye lambar girma ta Faransa mai suna Legion of Honor da aka taba baiwa Winston
Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai dan an jima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 a gwon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan gwon Ghana za mu sake dawowa da wannan shirin idan Allah ya yarda Idan mali din shi Ibrahim ka almasi garba da ya ci ni gabatar da kuma ci Bahiru Jiyodine da ya hada mana shirin sai injiniyan mu John Ellison da ya daidaita mana sautukan daga nan sashi Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo nake cewa mu hadu a shirin mu na hantsi